sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com kazalika za iya sauraron mu ta gidan radio amfani fara'a niya sarauniya da dalal a jamhuriyar Niger da ta Alfa Radio a Kumasi Ghana Masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Shamsi Hamza Ibrahim zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan zuba kimanin jarin dala miliyan 100 a Bauchi don noman shinkafa da sarrafa rake a jihar ta Bauchi. Su kuma matsanta sun taru a birnin Kwanni don kaifafa basiran su. Muna dauke da shirin ciwon yamace da sharhin jaridan Jamhuriyar Kamaru. Za kuma mukammala da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Da farko ga labarin duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum. Sunana Mahmud Lalo. Majalisar Dinkin Duniya da kungiyoyin da ke gudanar da ayyukan jin kai na shirin gudanar da bincike kan irin halin kakanikai da al'ummar yankin Tawa na Jamhuriyar Nijar suka shiga. A cewar mai magana da yawun majalisar Farhan Haq, kakakin ya ce sabbin bayanan da suka samu kan harin na ran Lahadi daga yankin na jihar Tawa sun nuna cewa adadin waɗanda suka mutu a ran ya kai 137. Yayin wani taron manema labarai a hedkwatar majalisar ta ɗinkin duniya a jiya Talata, kamar yadda wakilin muryar Amurka Margaret Bashir tarwaito, Farhan Haq ya ce majalisar ta lura da yadda hare-haren ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai suke ci gaba da ƙaruwa a yankunan Talabira da Tawa. Ya ƙara da cewa tun daga watan Janairu an kashe aƙalla fararen hula 290 a hari daban-daban, adadin da ya ce ya haura yawan mutanen da aka kashe a cikin shekarar 2020 kaɗai. Hakan ya sa hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta UNHCR da ke shirin kai ɗauki ga mutanen da hare-haren suka shafa. Hukumar ta ƙara da cewa Nijar, Burkina Faso da Mali da ke yankin Sahel sun kasance ɗaya daga cikin yankuna da ake ganin saurin ƙaruwar mutanen da aka raba da muhallansa a duniya, inda ƙididdiga ta nuna cewa a yanzu haka akwai 'yan gudun hijira miliyan 3 da suka fice daga gidajensu a cikin ƙasashensu. Farhan Haq ya kuma ce babu shakka batun tallafawa dakarun kasashen yankin Sahel su biyar na ɗaya daga cikin muhimman batutuwa da ake dubawa. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi kira da a haramta amfani da wasu nau'ukan bindigogi da ake amfani da su wajen kai hare-hare a duk faɗin ƙasar. Kiran shugaban na zuwa ne yayin da ƙasar ke cikin jimamin mutuwar wasu mutane 10 da wani ɗan bindiga ya harbi har lahira a Boulder da ke jihar Colorado cikin su har da ɗan sanda ɗaya. Yayin da yake magana daga fadar White House, Biden ya ce baya so ya jira ko da tsawon minti ɗaya ne ballantana sa'a guda wajen ɗaukan matakan da za su dace don tsare rayuka. Yana mai kira ga 'yan majalisar dokokin ƙasa da su ɗauki matakan da suka dace. Biden ya ce akwai damar da za a iya haramta amfani da ire-iren waɗannan bindigogi, inda ya ƙara da cewa ya taɓa aiki akan wata doka a lokacin yana sanata da shugaban kwamitin da ke kula da fannin shari'a a majalisar. Ya kuma ƙara yin kira ga majalisar dattawa da ta bi sawun takurar aikinta ta wakilai wajen amincewa da dokar da ta tanadi gudanar da bincike akan duk wanda ya ji siyan bindiga. Masu taimakawa alƙalai 12 da wasu mutum 3 da za a yi madadi da su sun yi zama na farko wajen sauraron ƙarar da aka shigar akan Derek Chauvin, tsohon ɗan sandan da ake zargi da yin sanadin mutuwar baƙar fatan nan George Floyd a hannun 'yan sanda a watan Mayun bara. A dai ranar Litinin mai zuwa ake sa ran za a fara sauraron muhawarar sharar fage da jin bahasi a wannan ƙara wacce za ta ɗauki hankalin jama'a, wacce har ila yau mai yiwuwa a kwashe wata guda ana yin ta. Ɗan shekara 45 Chauvin, wanda farar fata ne, ya ce ba shi da laifi a tuhume-tuhumen da ake masa kan mutuwar ta George Floyd mai shekara 46. Idan kuma har aka same shi da laifi zai iya fuskantar hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru da dama. Shi dai Chauvin ya ce ya bi irin horon da aka musu ne a matsayinsa na 'yan sanda wajen kama Floyd, inda ya danne wuyansa da gwiwa har kusan tsawon minti 9. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya ce Amurka na so ta farfaɗo da dangantakarta musamman da ƙawayenta na ƙungiyar tsaro ta NATO, yayin da yake ƙara nuna yadda gwamnatin Biden ta himmatu wajen jaddada ƙawancenta da ƙungiyar. Blinken ya faɗa manema labarai hakan ne a Brussels gabanin wata ganawa da ya da sakatare janar ɗin ƙungiyar ta NATO Jens Stoltenberg. A ranar Alhamis, shugaba Joe Biden yake sa ran zai yi wata ganawa ta yanar gizo da shugabannin ƙungiyar tarayyar Turai, a cewar wani jami'in ƙungiyar ta EU, wanda hakan wata alama ce da ke nuna yadda Amurka ta ɗauki ƙungiyar ta NATO da muhimmanci. Ƙasashen yammacin duniya sun saka wasu jami'an China sabbin takunkumai a wannan mako, waɗanda ake zargin suna da hannu a tsarar dubban musulmai 'yan kabilar Uyghur. Wannan wani mataki ne da ke nuna irin taron dangin da aka yi wa Beijing don tirsasa ta kan yadda take take haƙƙin bil'adama. Ƙungiyar Tarayyar Turai ta saka takunkuman ne akan wasu jami'an gwamnatin kwaminisanci ta China su hudu a Xinjiang, ciki har da babban daraktan tsaro da wani kamfani, matakin da suma Burtaniya da Canada suka ɗauka daga baya. Wannan shi ne karan farko da ƙungiyar ta EU ta saka takunkumi akan China tun bayan haramcin sayan makamai da aka saka mata bayan kisan gillan Tiananmen da aka yi a shekarar 1989. Ita ma Amurka ta saka waɗannan mutane hudu a cikin takunkumanta waɗanda a baya ba sa ciki. Takunkuman sun haɗa da haramcin yin tafiye-tafiye da kuma rufe asusun bankunansu.
Yanzu za mu shiga babin rahotanni. Kamfanoni sun fara shiga zuba hannayen jari don bunƙasa noma da amfanin noman da albarkatun ƙasa musamman arewacin Najeriya da ke da faɗin ƙasa da ma'adinai. Ɗaya daga kamfanonin mai suna Umza ya ayyana zuba jarin da ya kai kimanin dalar Amurka miliyan 100 a jihar Bauchi don samar da guraben aiki sama da 10,000 a ɓangaren noman shinkafa da kuma rake da za a yi amfani da shi wajen samar da shuga. Ga rahoton Abdulwahab Muhammad.
Shugaban kamfanin Umza International Farming Limited, Alhaji Muhammad Abubakar Mai Fata, ya shaida hakan a sanin da jagoranci tawagar jami'an kamfanin zuwa Bauchi domin tattaunawa da hukumomin gwamnatin.
Za mu saka jari a Bauchi ta fannin shinkafa da kuma suga. Alhamdulillah, mai girma gwamna ya karɓe mu da daraja da girmamawa, kuma muna tabbatar masa da cewa in Allah ya so za mu sa kamfanin suga, za mu sa plantation na suga a garin nan da nan da shekara uku in Allah ya da kamfanin suga zai tabbata a garin nan za mu fara fitar da suga daga jihar Bauchi. Kamfanin suga kamar da ka sani abu ne da yake buƙatar ma'aikata da yawa. Ina tabbatar maka cewa zai dauki ma'aikata directly kai tsaye da kuma waɗanda za su yi ayyuka na yau da kullum akalla mutum 10,000. Bayan haka manoma da suke a nan jihar Bauchi waɗanda za su shiga noman rake suna da yawa, arzikin su zai haɓaka. Za mu sa research institute da training institute a nan garin na suga da shinkafa.
Kamar nawa ne jarin kamfanin za ku kashe a nan jihar?
Da shi kamfanin da noman gaba ɗaya muna sa rai za mu kashe abin da ya kai dala miliyan 100.
A nasa jawabin gwamnan jihar Bauchi, Senator Bala Abdulkadir Muhammad, ya nuna cewa Allah ya albarkaci jihar Bauchi da ɗimbin albarkatun ƙasa, don haka za su yi aiki da masu zuba jari domin inganta tattalin arzikin al'ummar jihar.
Gashi muna samun gudumawa daga Allah da kuma bayan Allah wanda muka sani a bariki da kuma wanda suka yarda da kudurin da muke yi. Kun tuna kwanakin baya wani dan mu Aminu ya zo ya karbi hektar 10,000 shi ma zai gonan shinkafa kawai zalla, kuma za a bada dama wa manoma da suke wannan tsokin wannan garin gamawa su ma su yi noma. Yanzu sai gashi an zo a gefen zaki waje ma da yake wajen kamar hamada hamada ga sunan ga turawa, kuma shi Alhaji Abubakar Mai Fata ya yi fice babu wanda yake a surfa shinkafa a Najeriya kamar sa, yana yin tam 200 a kowane shekara, kuma ya ga ba inda ya dace sai ya zo Bauchi. Kuma kamar yadda ya furuci a inda ake raina mu a jamhuriyar Najeriya ba ga amfanin mu ba, shi ya ce a Bauchi ne ma kuma a arewa maso gabas muka fi noman shinkafa. Zai taimaka manoman mu su ma su koyi shinkafin ko noman shinkafa na zamani da noman rake na zamani, yadda zai kasance duka ɗimbin al'umman da muke da shi musamman ma matasa sun samu abin yi.
Wani matashi mai tallafawa gwamna Bala Kaura a fannin sadarwa na zamani, Lawal Mu'azu Bauchi, ya ce gwamna ya tsaya ba dare ba rana domin kawo ci gaba a jihar Bauchi musamman ma a fannin ayyukan gona.
Idan ka duba ka gani mai girma gwamna kullum ba dare ba rana tunaninsa ya za a iya samar da abubuwa na ci gaba ma jihar Bauchi musamman abun da ya shafi harka ta noma da gina jihar Bauchi.
Abdulwahab Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A birnin Kwanni na jamhuriyar Nijar, masunta daga jihohi uku sun taru don karɓan darussan dabarun raya sana'ar su da ta zo daidai da zamani don samun riba mai yawa da kuɗin shiga. Mahalatta taron sun fito daga jihar Tawa, Talaberi da Difa. Ga rahoton Haruna Mamman Bako.
An soma wani zaman taro na kwanaki biyar a garin birnin Kwanni da ya shafi jihohin Tawa, Talaberi da Difa. Taron ƙungiyar nan ce mai zaman kanta mai suna Priya ta shirya shi don fadakar da masu takihi bayan ta raba musu kayan aiki yanda za su rinka amfani da su domin cin muriyar nasu ayyukan tare samun wadataccen abin masarufi su da nasu iyallan da suka kai sama da 300 a cikin waɗannan jahohin uku kamar yanda Dr. Bukari Abdulrazak mashawarci a fadar shugaban kasar jamhuriyar Niger bugu da ƙari shugaban project Priya yayi bayani a cikin jawabinsa na soma taro kuma daga bisani ya fayyace mini dallan gudanar da wannan taron a irin wannan lokacin
muka diba muka gani menene za a iyawa kan wannan fanni na kamun kihi saboda kamun kihin nan yana da tasiri kwarai da kai mutane dimbin mutane masu kamun kihi kuma shi kanshi kihin kowa ya sani abinci ne mai gina jiki mai amfani da yawa kuma abu ne mai kawo kuɗi da yawa sai mu gani ya ne za mu yi mu farhado da wannan sana'a ta kamun kihi ko kiwon shi kuma amman tan ya ƙara ma su wannan masu aiki ƙarfin gwiwa na su rika aiki a tsaftace su rika aiki aikin su ya ci gaba kuma a kula da kare muhalli kasan shi kihi cikin ruwa ruwa kuma muhalli ne kuma yanzu gashi duniya ta kawo yanayi na dumama yanayi gaba daya kinan dole ne mu tashi inda muke samun albarkatun nan kannan ruwa kannan abincin gona kannan shi kanshi kihin mu yi tsaye mu gani mun kare shi saboda ba mu ba zuwa gaba yaran mu ma da ɗiyan ɗiyan mu su ma su ci gajiyar wannan aiki
ita dai wannan kungiyar ta Priya tana samun tallafi ne daga gwamnatin kasar jamhuriyar Niger da bankin Islamiyya BID Bank Islamic Development shugaban gundumar birnin Kwani Alhaji Ibrahim Abbalele ne ya jagoranci bikin soma wannan taron tare da halartar magajin garin birnin Kwani da sarakunan gargajiya da manyan rundunonin askarawan birnin Kwani na tambaye shugaban wannan kungiyar ta Priya da ke baiwa masunta kifin na jahohin uku na Tilaberi Difa da Tawa horo ko menene suke jira ga su masunta kifin da zaran suka kammala ba su horon
in suka samu wannan horo mun gurumu da su abinda suka koya tukun su aiwata shi kuma su zababbu ne daga cikin al'ummomin su kenan in suka koma gida za su tattara mutane duka in ka diba wanda suka zo suka bayyana kansu jagorori ne na jama'a ko kuma wa'insu daga cikin masu aiki aka dauko su aka kasu kenan wannan horo da za a musu in sun koma gida za su tattara su ma mutanen su wanda suka samu wannan kaya kuma wanda suka samu wannan kaya ba su ma su ba su wannan horo da suka amsa shine muke jira da su
ita dai wannan kungiyar da ke kawo nata kokari wajen samu wadataccen abinci a cikin wannan kasar ta jamhuriyar Niger tana shafuwar iyallai 681,816 kuma gurinta mutane da adadin su ya kai sama da miliyan 3 su tsira da fadawa daga tarkon yunwa a kowane lokaci Haruna Mamman Bako na birnin Kwani sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwani a jamhuriyar Niger
tukar da a sha'afa muryar Amurka ake sauraro daga Abuja ga Aisha Ma'azu da shirinmu na gaba
cikin shirin ciwon kyamuci sun karɓi bakuncin Dr. Meru Ahmad Alshi kwamishiniyar ma'aikatar gona da albarkatun ƙasa a jihar Yobe wacce za ta yi bayani a game da muhimmancin ilimin kyamuci a Benin da irin gwagwarmayar da ke yi a rayuwa da kuma Hajiya Asma'u Abewana shugabar kungiyar Azawaj Women and Children Center wanda ke jiha wacce za ta yi bayani game da kungiyar tata da gudun fata ai sauraro lafiya
ba kasafai ake samun mata irin ki ba waɗanda sun yi gwagwarmaya a fannoni daban-daban za mu so ki dan ba mu labari na baya kuma so amfana
alhamdulillah abu yana tashi ne daga family daga gida shi yasa muke ta maganan cewa mata su ilimi mahaifiya ta Allah ya ji karrai tana karantarwa a Yarwa ta zo ta zama da matsalolin gidanu ta ce ita local craft za ta koyar ana kiranta mama local craft a hakan ma mu muka yi yanda muka sa ta yi retire muka yi working dan ta huta duk da haka ana zuwa gida tana karantar da Qur'ani tana local craft ta tsani ta ga mutum baya karatu kuma baya sana'an komai yanzu a haka zan iya dinki na da yake yanzu ayyuka sun yawaita shi yasa na biyu ni ba a gabanta na tashi ba, a gaban kakata na tashi. To ita ma ba ta son zaman banza, da haka aka taso ba zaman banza karatun nan dai, a je a yi kaza, a yi aiki, a yi tsafta, a yi kaza. Kin gani da discipline ka koya wa yaro ibada, sa'an nan ka nuna mishi amfanin lokaci, kar ka bata lokaci, yanzu nan a yi kaza. To sai ki ga mutum ya hada wayannan abubuwa cikin taimakon Allah, sai ki ga ya tashi da shi. Kamar mahaifi na ko kuma kakan na, dukan su zance sojoji ne, batun wani excuse in an ce kaza ma bai taso ba. To kin ga wannan yana cikin wasu abubuwan da ni na tashi da shi. To da aka zo aka yi mini aure, sai zama shi mai gidan yana da interest shi ma a makaranta, ni ina degree, shi yana HN din sa. To a haka mu zo hutu, yana encouraging dina, wata ran zan yi fishi kamar da na koma masters, na taba fishi na ce ni wannan abu kaza, yace zaki je ki. To kin gani in ka samu fahimtan wa'inda ke tare da support, sai ki ga Allah ya taimake ka. Ina degree na haifi baby na farko, ina NYSC na haifi na biyu, haka dai ina ma PhD. Don haka aure baya hana karatu, amma ka samu support daga family, ka samu support na wanda kuke tare, amma samun haka ba zai ba sai da biyayya, sa'annan zaki samu duk wannan. Shine dai abin da zan iya faɗi a takaice.
To Hajiya, menene ya baki kwarin gwiwar kafa wannan kungiyar?
A lokacin da ina aikin gwamnati, sai abubuwa da mun yarda ne suka tayar min da hankali, wanda ya zama to nace insha Allah ina da rai da lafiya, ina da ƙarfin jiki na zan ta da wannan NGO, domin saboda batun tarbiyya tamu ta tabbare daga gida ne. Babu wannan koron da ya zama to da uwaye suke da shi, wanda zaki ga cewa ba diyakka ba, ko diya wani aka baka amana, in dai matsayin diyakka cewa za ka kalle ta ba, ko da ko akwai aure tsakanin kai da wannan yarinya ba za ka kalle ta ba, to yanzu abu ya baci, za ka ga ya ubaki mai ya tadi. To ki ga yamu wannan abun yana faruwa cikin gida ne ba, to shine yake miki magana batun tallafa wa mata ne. Idan mace tana da ƙarfi a gida, tana da hali, waɗannan abubuwan za su rage, because kiyan mace zaki zaman to kina lokacin kallon yake, yake tana buƙatar wani abu nan take za ta so ta gaya miki, kuma sannan idan wani abu ya same ta kina da ƙarfi, bari in gaya miki gaskiya, mu mata abin da sai ake cutar mu nan arewa abu uku ne. Babban abun ma shine batun wannan zaman to mace tana da abun hannunta, ba wai abu hannunta ya kuɗi a ce sunanta yawo mai arziki ba, a'a tana da abin zaki ya ɗauka ma kanta lalura, gurgudu abin da take ya ɗauka nata na kanta, ba wai a je a kariya a ce ai wancan ai wannan ba, a'a abin da in tana bukatar 5,000 ne, 3,000 tana iya shiga daki ta je ta dauko ta yi na danta ma ko rike ta tana iya yi. To zaki ga cewa akwai wannan kusanci tsakanin da mahaifi, wanda baya da za a yi yaro ko yarinya tana cikin wani hali ba ta da mu wata ba, ita kuma uwa ba za ta kamata ta san ba, amma inda zaman to ke mace kina ta kanki, ke ma kina ta neman wanda zai taimaka miki da naira 500, da naira 300, da naira 200, yashi kike kallon magana da, amma yau amma tallafa mata ga ki gani in wannan abun bai rage ba, tallanan da ake cewa ana yi da wannan magana batun su yara zaki da abubuwa sun rage.
To yaya ya kamata mata su fuskanci al'amura na rayuwa?
To a fannin da zan ce in aka hada karatu, aiki da me shine rayuwa, don haka a fannin rayuwa ko ma wani irin hali ka shiga ciki, ka san ubangijinka shine na farko, ka san ubangijinka shine na farko, na biyu kai hakuri, duk wani abin da kake yi in babu hakuri ba za ka cima buri ba, kuma dole ka rika kana tafiya akwai kalubale, kai kokari wannan kalubalen ka tsallaka shi, to akwai wani abu, amma fa sai da hakuri, sa'an nan ladabi da biyayya, ladabi da biyayya wannan shi ma yana ɗaya daga cikin abinda zai sa mutum yayi succeeding a duk abinda yake yi. Zaka je lecture ka dawo, a baku ko assignment, sai ka ga an baka to ka kwana kana rubuce ka yi menene, to in ka zo ka jefa wa malami, to ni gobe ma -2 zan sa maka, amma malam gashi kaza kaza ina so a zauna a sake koya min inda na samu matsala ne, duk yanda malami yake zai san cewa kana da ladabi, don makarantan ba kawai bokon ake koyarwa ba, ana duba resilience naka, irin hakurin ka, juriyan ka da jajircewa, ko siyasan nan da ake, wanda bai kai ka ba zai zo zai kira sunan ka ga tsawa, zai faɗi abin da ya ga dama, kawai sai ka daga kai ka kalle shi, in kuka hadu yaya kuna nan lafiya, sai ka ga ya jo kunya. To amma ka ce ni ma bari na cire hijabi na yau sai na yi kaza da wani ko da wacce, girma ya zube. To haka wannan abu uku, ka ji tsoron Allah, ka san Allah yana tare da kai kuma yana kallon ka. Na biyu biyu ka yi hakuri, na uku ka jajirce ka yi ladabi da biyayya, to sai ka ga duk wani abu na rayuwa ya zo maka da sauki, kuma ka yi ta godewa Allah.
Hajiya, maganan batun population yanzu mata ga nake dini da su mun shekara uku cikin na kudin muke da su. Akwai lokacin da muka dauko maganan batun muka daga daga 10,000 zuwa 20,000, sai muka ce mun matan to duk wanda take da dan karamin yaro shiga ciki irin bazai domin zaki biya kudin a cikin lokaci, so saboda haka maganan batun ba masu ciki, sai muka ce to ku sai ku tsaya sai in kun haihu sannan sai a baku, don wannan abun a cikin da muna ba ku kota shida, muna ba ku kudin ku wata uku kuna amfani da su, sannan ku biya cikin wata biyu da rabi, sai kin ga gujin wata biyar da rabi, sai muka ce saboda haka irin mai ciki wanda take da laulayi da wancan ba za ta iya ba, sai muka ce to mata wanda suke da ciki za mu bar ku sai in kun haihu irin lokacin kuna da karin jikin ku sai ku, sai ɗaya daga cikin su zo ta mai ce mun Hajiya ni zaki ce to ai shi akwai wani abu da nace wata ke ƴaƴan ki nauyin su, sai ta ce mata ƴaƴan ta kun ce ake ko ta ce ni ne miji yake, ta ce mun yana noma kuma yana koyarwa a jino sakandare, sai ta ce to ke miki, ta ce in banda yin wannan ko sai take yi ba wani abu da take, sai ta ce mata to yanzu in kika haihu wannan shine na biyu, ku bari in kika haihu ma ya magana, sai ta ce mun to ba mai magana da ita ba, ta da kanta ta ga effect din wannan abu, domin duk matan da suka fara 2500 tare da su 2010 tare da su yau sun wuce sun kai wani matsayin da su suna 20 wanda kuma in zamu sake bayarwa 50 su zamu dauka, sai ta zo ta ce mun Hajiya sun ce mata, ta ce ai bana na haihu na ji asibiti, to kin ga shi sirrin family planning mutane ba su sani ba, gwamnati ba su sani ba, suna ta magana batun akai mace ta je ta family planning ba a haka ne, you have to earn a kind of trust feeling tsakanin kai da mutane, domin ko kina mai ilimi kin ce kina ciwon kai na bude jakata na dauko miki panadol da ba cikin takarda mai yanda aka rubuta miki panadol ba, na baki ba za ki sha shi ba, in ka sani za ka ce to wurin aje sai naje naci abinci sannan in je in sha, to matan nan ba su yi makaranta ba, ba su san me ake ciki ba, mataye a nuna musu darasi darasi kan cewa in ka haihu kamata ka bada shekara uku ko hudu kafin ka sake, saboda ka samu karfin jikinka ka samu kai ma ka yi wani abu ne zaman to, domin wa kowa ke yin ciki ya kwashe lafiya, wasu za su ciki kwatannan tara duk ba su da lafiya, amma in ba ki da yaki wani sana'a a nuna musu dalilin da yasa aka ce ai family plan ba wai dan kasa haihu ba, don dole ka ce mishi ka shawo zai yadda ba, amma in ka ce mishi a dalilin da yasa saboda idan kin haihu kina da goyo ko wadanda suke aiki wanda ana ba su dan lokaci ka dan su je su zauna su huta kina bukatar hutu, amma idan kika dan bada tazaran na shekara uku hudu zuwa biyar to zaki samu cewa in kin yi wannan kisa akalla kina da lokacin da zaki zauna ki abin zaki nemi kanki.
To mai sauraro, a nan za mu ja burki a cikin shirin ciwon kyamace a yau, idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu zuwa makon gobe za mu dora daga inda muka tsaya, yanzu a madadin lokacin ma'aikacin sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu Dr. Miru Ahmad Amshi da Hajiya Asma'u Abewala, sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu, ni Aisha Mu'azzu nake yin fatar wani lafiya.
Zauren matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare,
kar mu zama yan daba muna bin yan siyasa,
shin matasa masu satar mutane ma na son a mutunta su ko kuwa haute burin shawara,
ba daukan ba filata ne ba kome bane, saboda lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi ma,
ya illa tura ƴaƴan masu hannu da shuni kadai makarantu masu inganci ne,
ko wallahi su sani wa'annan ƴaƴan kalakan da suke ko uwu da su wata ran sai sun zo sun sa su wuhu,
menene wuhu,
zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Elikaya, ku kasance da muryar Amurka.
Awal Garba kawo mana sharhin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru.
Jaridan namu na wannan mako ne jaridan Argentina Anda, ita kuma sai mana sharhi ne a farkon shafin ta cewar wannan kasar Jamhuriyar Kamaru ta fara sanya kafar wando daya da masu neman hana ruwa gudu ta bangaren yaki da cin hanci da karbar shawa da gwamnati take yi a fadin kasar, sai kuma jaridan Mutation Anda ita kuma ta labarta mana cewar gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta fara kwasan matasan kasan ayyuka su 25,000 don rage masu zaman kashe wando a fadin kasar, sai kuma jaridan Cameroon Tribune Anda ita kuma ta tabbata mana cewar masu dauke da makamai a bangaren yan awaren kasar Jamhuriyar Kamaru sun halaka waɗansu sarakunan gargajiya guda uku, babu gaira babu dalili. jaridar economy ita kuma ta ce hukumar sufuri na zirga-zirgar jiragen sama Kamerko suna ci gaba da tattaunawa da kamfanin jirgin sama na Air Tunisia domin kara haɓaka bangaren ayyukan bulaguro tsakanin kasashen guda biyu.
Sai kuma jaridar Kalara ta kasar Kamerun ita kuma ta rawaito mana cewar yanzu dai manyan alƙalan kotun koli na kasar jamhuriyar Kamerun masu danko wanda suke yi wa tattalin arzikin gwamnatin kasar Tunisia sun fara mika takardun ritayar su ga hukumar shari'a na kasar, sai dai har yanzu gwamnati bata take guraban su ba. Jaridar Ekomaten kuma ta gurmuta mana yanda yanzu haka kamfanin hasken wutar lantarki na kasar jamhuriyar Kamerun Eneo mallakar gwamnatin kasar yake neman fadawa cikin rashin tabbas domin gwamnatin ta mika wa waɗansu ƴan kasuwa na kasar Faransa su shirya da tafiyar da wannan kamfanin, amma yanzu dai al'umman kasar suna fama da katsar wutar lantarki a kowane lokaci, abinda yanzu haka ke kawo ta da jijiyar wuya a kasar jamhuriyar Kamerun. Jaridar Economy an ce ministan tamada karafa da kuma arzikin karkashin kasa na kasar jamhuriyar Kamerun Mr. Dodo Ndoki ya ce har yanzu dai gwamnatin kasar ta Kamerun bata bawa kowace kasa kontiragin aikin haƙo ma'adanai a karkashin kasar ta ba, tunda tsohon kontiragin ya kare da sauran kasashen duniya. Mama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamerun.
Sauraro, lokaci yayi na sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Gwamnatin Biden da Harris ta kudiri aniyar gina ingantaccen tsarin shige da fice wanda ke nuna kima Amurka da aiwatar da doka da kiyaye lafiyar al'umma da kare haƙƙin dan adam da kuma kaurace wa tafiye-tafiye na kaura da ake yi ba bisa ka'ida ba. Wannan shine sakon da ambassador Roberta Jacobson, mataimaki na musamman ga shugaban kasa kuma mai kula da kan iyakar kudancin Amurka, ya faɗa a wani jawabi da aka yi kwanan nan a fadar White House. Kwakwaran mataki ɗaya na aiwatar da gagarumin sabon tsarin dabarun kula da ƙaura na yankin shine sake fara farfaɗo da shirin nan mai kula da ƙananan yara daga yankin tsakiyar Amurka da ake kira CAM. A ƙarƙashin wannan shirin tsakanin 2014 da 2017 kusan yara marasa ƙarfi 5,000 a ƙasashen El Salvador da Honduras da kuma Guatemala sun sake haduwa cikin aminci tare da iyayensu waɗanda suka shigo Amurka bisa tsarin da doka ta tanada. Yanzu Amurka ta fara matakin farko na dawo da CAM ta hanyar sake buɗe aikace-aikace da aka dakatar lokacin da aka soke shirin a 2017. A halin yanzu ana ci gaba da shirye-shirye don faɗaɗawa da kuma karɓa da sabbin waɗanda suke nema a matsayin wani muhimmin mataki don farfaɗo da hanyoyin jin kai da damarmaki a Amurka. Da haka ambassador Jacobson ya sake jaddada cewa sabanin sakonnin ƙarya da masu fataucin mutane ke yadawa sake fara shirin CAM ba wai yana nufin iyaka Amurka ta kudanci yanzu a bude take ba.
I want to be clear, neither this announcement nor any of the other measures suggest that anyone, especially children and families with young children, should make the dangerous trip.
Na so ne bayani karara wannan sanarwa ko wasu matakai ba su bada shawara cewa kowa musamman yara da iyalai tare da yara kanana ya kamata su balaguro mai hadari a kokarin shiga Amurka ta hanyar da ba ta dace ba. Iyakar ba a bude take ba. Daga yanzu za mu ci gaba da neman hanyoyi don samar da hanyoyin doka a yankin ga mutane da suke bukatar kariya, yayin da za mu ci gaba da aiwatar da dokokinmu. Wannan shine tsarin. Ambassador Jacobson ya ce tsarin don inganta sabon abin da muke so na shige da ficenmu wannan zai ci gaba. Wannan zai nuna ko su wane ne mu a matsayinmu na Amurkawa, wanda zai sanya kimar matsakiyar manufofinmu. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
To gabaki ɗaya da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman. A madadin muryar Amurka, ni Shamsiyya Hamza Ibrahim da na gabatar da shirin ke cewa mu zauna lafiya. Wassalamu alaikum.